Daga nan birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ya sake lalubomi cocinsa da kuka yi a mita 24.41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya ko kuma VOA a Freak Zango na 102.5. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurari, assalamu alaikum. Yanzu ma Alheri Grace Abdu tare da Ladan Ibrahim Ayawa daga nan birnin Washington DC muka sake shigowa domin gabatar da wannan shirin da ya kasance na ƙarshe a yau. Yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan tsarin inshoran kiwon lafiya da gwamnatin tarayya da kuma waɗansu gwamnatoci da suka haɗa da gwamnatin jihar Nasarawa ke shirin gabatarwa a Najeriya. Yaya kuke gani haƙa za ta kai ga cimma ruwa kasancewa wannan yunkuri a shekaru goma da suka shige bai kai ga cimma nasara ba? Kamar kullum, lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-205-6555 kafin nan ga halin da duniya ta wuni.
Mawasare, assalamu alaikum. Amurka ta yi alkawarin ba da gudunmawar dala miliyan 60 domin mara baya a yaƙi da ayyukan ta'addanci a ƙasashen Afirka da suke yankin Sahel. A yau Litinin ɗin nan ne sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya bayyana wannan gudunmawar domin mara wa ƙasashen nan bidda suka samar da rundunar haɗin gwiwa. Ƙasashen dai sun haɗa da Burkina Faso, Chadi, Mauritania, Mali da kuma jamhuriyar Nijar. Tillerson ya ce samun nasarar yaƙi da 'yan ta'adda ya dogara ne ga tabbatar da cewa ƙungiyoyin 'yan ta'adda ba su samu mafaka ba a kowace nahiya. Sakataren harkokin wajen ya ce waɗannan kuɗaɗe za su taimaka wa ƙawayenmu na yaƙi da fafatawar da suke yi domin tabbatar da tsaro da kuma daidaito daidai lokacin da suke fuskantar ƙungiyar ISIS da ƙungiyoyi masu alaƙa da ita da makamantanta. Hukumomi a nan Amurka sun tumi tsohon shugaban yaƙin neman zaɓe na shugaba Donald Trump, Paul Manafort, a yau Litinin da laifin haɗa kai don cutar Amurka da ɓatar da sawun kuɗaɗen haramun da kuma yin ƙarya ga gwamnati a wani yunkurin neman gatanci masu tsohon shugaban ƙasar Ukraine Viktor Yanukovych. Mai bincike na musamman da ke bin sawun matsalar katsalandan da ƙasar Rasha ta yi a zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2016 a Amurka, Robert Mueller, shi ne ya tuhumi Manafort da wani abokin hulɗan wato kasuwancinsa Rick Gates a wani ɓangaren binciken da yake gudanarwa. Su ne mutanen farko da Mueller ya tuhuma a wannan binciken da ya yi watanni 5 da farawa, ko da yake tuhumar ba ta da alaƙa kai tsaye da zaɓen. Manafort da Gates sun miƙa kawunansu ga hukumar binciken manyan laifuka ta tarayya a nan Washington, inda ake sa ran nan ba da jimawa ba za a gabatar da su gaban kotun tarayya. Sai dai bugu da ƙari, Mueller ya bayyana cewa tsohon mai baiwa shugaba Trump shawara a harkokin ƙasashen waje George Papadopoulos ya karɓa laifinsa tun a ranar 5 ga watan ga wannan watan, cewa ya kantar ƙarya ga jami'an gwamnatin tarayya a cikin watan Janairu game da hulɗa da mutanen da yake tunanin cewa suna da hulɗa na ƙud-da-ƙud da manyan jami'an gwamnatin ƙasar Rasha. Sai dai a taron manema labarai ta yau, sakataren yaɗa labaran fadar White House Sarah Sander Huckabee ta bayyana shi Papadopoulos a matsayin ma'aikacin sa kai ga tawagar yaƙin neman zaɓen na shugaba Trump, kuma ɗan kwamiti mai ba da shawara wanda sau ɗaya suka taɓa yin taro. Huckabee ta ce batu na gaskiya shi ne tunda Papadopoulos ya gaza ganin ya shirya ganawa tsakanin shugaba Trump da jami'an ƙasar Rasha, wannan ya nuna kenan cewa baya da wani tasiri a cikin tawagar yaƙin neman wannan zaɓe na shugaba Trump. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Babban mai gabatar da ƙara na ƙasar Spain ya ce zai gufanar da jami'an gwamnatin Catalonia kan zargin cin amanar ƙasa da kuma tunzurar jama'a. Attorney General na ƙasar Jose Manuel Maza ya kira a yau Litinin cewa a tuhumi shugabannin yankin Catalonia da almubazzaranci a ƙoƙarinsu na ɓallewa daga Spain. Sai dai jam'iyyar 'yan awaren ta Catalonia ta bayyana cewa za ta shiga cikin zaɓen da za a yi na ba kan wa'adi da gwamnatin tsakiya ta shirya a cikin watan Disamba mai zuwa, bayan da ta rusa majalisar yankin. Wannan sanarwar dai tana zuwa ne a daidai lokacin da yankin na Catalonia ya shiga makonsa na farko karkashin ikon gwamnatin tarayyar kasar nan na yankin mai ikirarin ballewa. Hukumar zaben kasar Kenya ta bayyana shugaba mai ci Uhuru Kenyatta a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa da kusan kashi 88 na kuri'un da aka kada da cewa yan hamayya sun kauracewa zaben. Sai dai zaben na ranar Alhamis bai samu fitowar jama'a ba domin ko kasar kashi 39 ne suka fito, wato daga cikin adadin mutane miliyan 19.6 da suka yi rijistar jefa kura, kamar yadda shugaban hukumar zaben kasan Wafula Chibukati shugaban hukumar zaben ya bayyana a yau Litinin. Shugaban yan adawa Raila Odinga ya ki shiga zaben kuma ya kira magoya bayansa da su kauracewa zaben. Kana masu zanga-zanga sun hana bude rumfunan zabe a wasu sassa da shi madugan yan adawan ke da ƙarfi sosai.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Kwamishinan lafiya na jihar Nasarawa Dr. Daniel Iya yana ɗaya daga cikin ƙwararru daga ƙasashen duniya da ke halartar taron ƙarawa juna sani da babban bankin duniya ya shirya da nufin ƙarfafa samar da inshorar lafiya ga al'umma. Na tambaye shi yadda talakawa za su iya amfana da shirin kasancewa galibi suna rayuwa ne hannu baka hannu ƙwarya, sai ya bayyana cewa
ita ce hanyar da ya kamata a bi ta gwamnati, wato gwamnati ta ajiye kuɗi musamman domin rashin lafiyar jama'anta. Sa'annan wanda suke aiki za a iya ce to ga abin da za ka biya domin a sa arsusu ɗin. Kuma ya zama na cewa idan kana aiki kana kuma samun kuɗi da dama, abin da za ka sa arsusu zai fi wanda nashi kuɗin karami yake. To wasu ma kin san yawancin mutanenmu ba wai suna aiki na gwamnati ba ne. To wani hanya za a bi domin su ɗin ma a yi ƙoƙari a samu suna ɗan ajiye kuɗi? To shi wannan kawai da muka zo ya nuna mana hanyoyin da za a iya bi. Amma duk da haka a wasu wurare za ka ga baya da za a yi, baya da kuɗi, baya da kuma iyali da za su iya taimaka. To ya kamata gwamnati ta biya abin da muke ce da shi premium a kansu, wasu gwamnati su sa abu a harsusu domin su.
Yawato wannan shirin dai duk da kyan shi zai yi tasiri ne musamman a maraya ba yankunan karkara ba waɗanda ba su maganin asibitan baki ɗaya, ba su da asibitan da ma za su je ko da gwamnati tana da wannan shiri domin su.
Amma kin san a yanzu haka ko ina a Najeriya ana kokarin sa abin da muke ce da shi primary health center. A yanzu haka din ma akwai shiri wanda shi shugaban ƙasa mai girma Muhammadu Buhari yake ya sa a gaba, ma minista yana kan gudanar da wannan, shi ne ya zama na kowane karkara kuma mu ce ward na siyasa suna da asibiti daya ta ƙasa wanda muke ce da shi primary health care. A wurin ne za a fara yawancin cututtukan da muke da su akan iya a sha ƙarfinsu a ta wurin kafin a ce za a je babban asibiti ko general asibiti ko kuwa teaching hospital da muke da shi. So abin da ya kamata a yi shi ne a sa asibitoci a karkara su zama da ƙarfi, akwai masu aiki, akwai kayan aiki, domin in aka bi wannan hanya to zai taimaka kwarai da gaske.
Yawato kasancewa wannan shi ne kusan sai a ce karan farko da gwamnatin jiha za ta aiwatar da wannan shirin ko kuma za ta makwatanta shi take koyan shi ko kasashen da suka ci gaba ma shirin inshora yana da ƙalubala.
Haka.
Ya kake gani ku za ku bullo mu lamarin har da zai na farko ya zama karɓaɓɓe, na biyu kuma ya yi tasiri?
Ta farko shi ne ya kamata jama'armu a wayar da su. To wani lokaci ma za ka ga mace mai juna biyu za ta ƙi tafiyan asibitin awo. Dalili wani lokaci za ka ga kamar aka je asibitocin ɗin ba za a ga masu aiki a wurin ba, ko za a je asibiti babu kayan aiki, ko kuwa ma a ce yadda ake lura da mutum aka je za a ci mutuncinsa. To wani lokaci sai ki ga wannan zai sa mutane ba za su je wurin ba. Amma na biyu shi ne ya kamata yadda na faɗa ya tabbata cewa aka je asibitocin ɗin za a samu abin da ya kamata.
Allah ka ba mu sa'a mai sama, Allah ka taimake mu, amin.
To, amin Dr. Daniel Iya kenan kwamishinan lafiya na jihar Nasarawa kuma batun da za mu so mu ji ra'ayoyinku kenan akai. To, kafin mu kai ga haka bari ku shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Masu kulawa da rayuwarmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ki yaya ciwo gobe. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah fa be azaba gobe. Me ji ya fade ce fa baka yau gobe dan ka ba shi yake so. San ga da likitoci masu kulawa da lafiyarmu masu kulawa da rayuwarmu mai sama Allah ya taimake su amin. To a ga da likita bokan turai amai da niya sosai. Na ce a ga da likita bokan turai amai da niya sosai. San ga da likitoci.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To, madalla lambobin da za a kira kenan domin bayyana ra'ayoyi. To, kai tsaye muna tare da wani a Kaduna. Wake bisa layi Kaduna.
To, ina muku salamu alaikum da dindin masu sauraron wannan gidan radio na mai albarka. Sunana Adamu Jeji daga kamfanin Fate Jaji Kaduna Nigeria.
Yawa, to mana Adamu.
Kuma dangane da wannan maudu'i da kuka kawo mana a halin yau. Wato abu ne za mu yi fata Allah ya sa mu hukunta musamman namu na Nigeria sun saurari shirin nan kuma su yi amfani da shi. Haƙiƙa mu da muke karkara mu muke ganin irin waɗannan abubuwa. Zaka ga an ce an gina primary healthcare center din nan, amma in ma an gina zaka ga kuma ba wasu kayayyakin magungunan da za a ce za a yi amfani da su a wajen. To kaga yana da kyau shugabanni su yi bibiya don wannan gwamnati kama ita ce duk mazaɓa za ta gina irin wannan primary healthcare na jihar Kaduna. Amma yana ne tabbatar maki har yanzu kullum sai dai faɗi kawai wakan ake ta yi. Wallahi a zo karkara a ga yanda bayan Allah suke ta ɗan mutuwa a kan halin rashin asibitoci irin waɗannan. To Allah ta shuwa ga wannan namu su je dai su amfani da shi. Kuma Allah ta saka muku da alkhairi. Adamu Jeje daga kamfanin Fate Kaduna Nigeria. Tashi lafiya na.
To madalla daga Kaduna kuma bari mu nufi Niger. Jihar Niger. Wake bisa layi a Niger.
Muhammadu Sanjay.
To Malam Muhammadu barka da yammacin yau.
Yawa Hajiya, an lafiya.
Lafiya kalau. Ina gudunmuwa ka ga shirin?
Gudunmuwa ta ga wannan shirin ina buƙatar kabawa da na baya na ya fata haka ya yi kyau saboda mutanen karkara a rinka ainihin sauke ya fi ɓangaren waɗannan magunguna.
To Malam Muhammad kamar layin naka ya tsinke. To bari mu tafi jihar Nasarawa. Nasarawa ke bisa layi.
To alheri fata alheri gare ku.
Alheri ya gaishe ka, wane ne nawa a Nasarawa?
Mai magana Bashir Tela ne da jinan lafiyan bari bari.
Ai Malam Bashir barka da yammacin yau.
Sakatare na kungiyar mu da Nasara.
To ina gudunmuwa ka ga shirin. Eh ina tare da kai. Eh
a gaskiya yana da kyau kore da gaskiya gwamnati ta rinka kula da asibitoci don kuwa akwai mata masu hinkuri zuwa awo da haihuwa a asibitoci. Sai dai abin takaici a nan inda nake a nan anguwana nan a cikin da lafiya akwai primary health care da aka kawo na karamin hukuma. To wannan asibiti ne wanda jama'a suna zuwa amma asibitin babu gyara. Asibiti waje ne na kiwon lafiya. Da jama'a ce a sami wuri a wargaje ba wajen asibiti ne amma kamar yan gudun hijira na wajen.
To Malam Bashir mun gode kai ma layin naka na cicijewa. Bari mu tafi makwabciya jihar Plateau.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ya mai magana Bala Komanda ne daga tsakiyar Bukur jihar Plateau.
Muna tare da kai.
Yawa, to gaskiya Allah ya saka muku da alkhairi. Wannan maudu'i ya kamata gwamnati ta duba kamar mu jihar Plateau nan akwai kananan asibitin irin wa'annan primary healthcare ɗin nan. wanda ba sa kwana a cikin asibitin, ba sa kwana, to ya kamata gwamnati ta yi kokari ta san cewa ya da aka yi ta gyara irin waɗannan abubuwan da yake faruwa. Kuma muna ma gwamnati fatan alkhairi, Allah ya taimake ta, Allah ya sa mu gane, kuma Allah ya taimaka gabaki daya. Bala kuma wanda daga Bukur jihar Plateau.
To daga Bukur kuma sai Gombe, wake bisa layi a Gombe. Gume
ya kamata gwamnati ta wake al'amari.
Salamu alaikum, wake bisa layi daga Gumel.
Sadiq Muhammad Walda.
Yawwa, to ko kai fa Malam Sadiq, barka da warhaka. Ai dan mu san wa muke tare da shi.
Yawwa.
Yawwa, to bismillah.
Yawwa, to abinda nake bada shawara, ya kamata gwamnati ta duba wannan al'amari domin a dau matakin.
Sai ka dan nisanci rediyon ka, kai ma kana ji yana dawo maka, nisanci rediyo.
Ya shikenan. To alhamdulillah, wannan shine abinda
bayanin naka. To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu nufi jihar Abia.
Hello?
Wake bisa layi Abia.
Girasa alheri, barka da dare.
Barka ka dai, an wuni lafiya?
Lafiya lau ya gida.
Lafiya lau, sannu fa.
Sunana Ishaku Mahanar San Dan Dindin, jihar Zamfara, Amurka. Mairu local government.
Mazaunan jihar Abia.
Umariya ba.
Yawwa, to Malam Isyaku.
Gaskiya na ji daɗin maudu'in nan da kuke yi ba sosai.
To.
Gaskiya ni kaman lungu na can ɗan dindin, kaman maganan primary health care. Wallahi rairanke daɗe, mu ba mu ma da asibiti.
Kwata-kwata.
Wannan za mu gane ma umarin wannan primary health care.
Kwata-kwata.
Wallahi ba mu da asibiti. Yanzu kaman daga gari na ɗan dindin sai ka taso ka wuce tsungurmi Hajjan Jeni, sannan ka samu asibiti. To hanyar nan gabaki ɗaya ba mu da asibiti.
Wato kana batun cewa ko da an yi wannan inshora ma wannan yanki dai ba za ta zama da amfani ba.
Wallahi.
Wato Adamawa, wato madalla. Wake bisa layi a jihar Adamawa.
Adamawa hon.
To wake bisa layi, sai ka nisanci rediyo.
Yunusa Aliyu.
To Malam Yunusa, barka da warhaka.
Barka yaya program.
Lafiya lau.
Ina so in san akan naji abuna yin so, ina so da Adam bani
akan inshora batun ai mu so muke daga mun shigo ku kama ku ma saurari shirin baki daya, ba kawai daidai ku rika shigowa daidai lokacin da ake kiran nan ba, dan saboda ku ma saurari bayanin kwararru kafin ku naku sharhi. Muna magana ne akan batun inshoran kiwon lafiya.
To inshoran kiwon lafiya gaskiya abun yana da kyau, kuma ita gwamnati.
Kana tare da mu Malam Adamu?
Hello.
To daga Adamawa bari mu nufi Abuja. Wake bisa layi a Abuja.
Ina tare da Alhaji Chief Taylor Isa Dagau. Ina Abuja.
Aha, Chief Taylor, ina gudunmuwa ka ga shirin. Kai koya kake ganin batun inshora?
Wallahi batun inshora din nan da za a ce ayi abin da haƙi da gaskiya ya kawo ga ƙasa da talakawa ƙasa. Da abin ya yi sosai yawanci irin wannan ɗan amincin ma a san gurin manyan yake tsarewa. A ce abin nan an yi shekara da shekaru.
To Chief Taylor, layin naka kai ma ya makale. To bari mu ƙarasa a Kaduna. Wake bisa layi a Kaduna.
Hajji Alheri, barka da lasariya.
Barka ka dai, an wuni lafiya.
A ce alo Hajji Alheri, sunana Murtala, ina kiranku da dare.
Yawa, to Malam Murtala, kai za ka rufe mana wannan filin yau.
To gaskiya jalali, duk abin da aka ce inshora ne, direba ne ni, tunda nake tuki in na je takardun mota akwai inshora da komai. Ba rana ɗaya da na taɓa gani ko ni ko abokaina direba an samu hatsari ko na ba an ce inshora ta yi amfani. Amma magana ta gaskiya, kawai a ƙayata asibitoci a sa magunguna, tunda kuɗin talakawa ne a zuba doktoci a biya su haƙƙinsu, shine kawai maganin da za a kawo matsalar rashin lafiya da sauransu. Na ra'ayi.
Yan wato Malam Murtala, mun gode, mun kuma gode dukkan ku masu saurare da kuka samu, kuka bugo wayoyi, kuka bayyana ra'ayoyinku. Gobe ma rana ce, idan Allah Ubangiji ya nuna mana, za mu ci gaba da ba ku wannan dama. To, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a, barkanku da wannan lokaci da sadunmu da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni. To, yau za mu share fage ne da labarin murna da 'yan Najeriya ke ci gaba da nunawa kan nasarar da Anthony Joshua, haifaffen ɗan Najeriya nan da ya tashi a Ingila, wanda ya samu nasarar kare kambuninsa har guda biyu na dambin boxing na zamani, bayan da samu gagarumin nasara akan wani ɗan Afirka, shi ma ɗan ƙasar Kamaru, wato Carlos Takam, wanda bafaranshi ne a damban da suka yi ranar Asabar da ta wuce a wani filin wasa na Cardiff da ke Wales a makon da ya gabata kenan. To, wannan nasarar tana sa 'yan Najeriya suna murna, saboda suna ganin wannan abin da shi Joshua ɗin ya yi ya ƙara ɗaukaka daraja da kuma kimar Najeriya a idon duniya. To, yanda Najeriya ke murnar nasarar da Joshua ya samu, sai dai kuma a wani bangare na Afirka ana bakin ciki na rasuwar da aka yi na shahararren ɗan ƙwallon ƙafan nan na Burkina Faso, mai tsaron gida Sulama Abdullahi, wanda Allah ya masa cika bayan ya jima na rashin lafiya a birnin Bujumbura. So, ya rasu ya bar duniya na da shekaru 37. Cibiyar harkokin wasanni ta Afirka ta ba da labarin cewa shi dai Sulama ɗin nan ya yi wa ƙasarsu ta Burkina Faso wasannin ƙasa da ƙasa har guda 42, kuma da shi aka yi wasan ma da ya sa ƙasar ta zo ta biyu a gasar cin kofin ƙalubalen ka na Afirka na shekarar 2013, wato na Nations Cup. Kulub na ƙarshe da ya bugawa, wanda shi ne Hearts of Oak na Accra ta ƙasar Ghana, sun yi shuru na minti ɗaya domin juya wannan rashin da aka yi jim kaɗan kafin su fara ƙwallo da Asante Kotoko a jiya Lahadi. Su ma Asante Kotoko ɗin na Kumasi, wanda Abdullahi ya taɓa buga musu wasa, sun bayyana baƙin cikinsu da nadama kan wannan rashi da aka yi. To, bari mu karkare a Saudi Arabia, inda aka ce daga shekara mai zuwan Allah ya kai, mu mata za su fara samun damar shiga manyan filayen wasanni har guda uku na kasar, domin su kalli ƙwallon ƙafar da ake yi, abinda ya zuwa yanzu aka hana su yi. Wannan yana faruwa ne yayin da ƙasar take ƙoƙarin bunƙasa, nuna cewa ta fara mutunta haƙƙoƙin mata sosai, tana ba su damar su ma su more rayukansu. A cikin watan da ya gabata ne ma aka fara ganin alamun haka, lokacin da aka bar mata suka shiga wani babban filin wasa na Riyadh, lokacin da ake shagulgulan tuna ranar 'yancin ita ƙasar Saudi Arabia ɗin. Sumita Nordwall ta nan gidan rediyonmu da Amurka ta ba da rahoton cewa hukumomi na Saudi Arabia ɗin, wanda har yanzu suke ci gaba da zama ƙasar da take da dokoki mafi tsanani a kan mata, sun daɗe suna hana mata shiga cikin filayen wasanni ɗin a saboda wannan aƙidojin da suke da su. To, wannan sanarwar da aka bayar na cewa za su fara shiga filayen wasanni ta biyo sanarwar da aka bayar a watan da ya gabata na cewa za a fara barin su matan har su tuka mota. Jama'a, abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan, huta lafiya.
Ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kwanan nan a wata hira, mai kula da dabarun daƙile ayyukan ta'addanci na Amurka, Nathan Sells, ya ce Amurka da ƙawayenta suna ɗaukan sabbin matakan tabbatar kwalliya ta biya kuɗin sabulu ga begen shugaban Amurka Donald Trump na ganin duniya ta kasance inda babu barazanar 'yan ta'adda. Ɗaya daga cikin irin waɗannan matakai da suka ɗauka da sauran ƙasashen duniya da ke gamayyar ƙungiyar yaƙi da ta'addanci shi ne amincewa da dabarun da za su jagoranci ƙasashe wajen kare wuraren da ba su da kariya sosai, ƙarƙashin wata fahimtar juna da aka ƙulla da ake kira Anatolia Memorandum da Turanci, domin kare irin waɗannan wuraren waɗanda ba su da cikakkiyar kariya na tsaro.
The Anatolia memo contains a number of practices for governments and private sector entities to use together in cooperation to protect places to which the public is invited.
Yace mataki ko kuma dabarun Anatolia memorandum sun kunshi dabarun da gwamnatoci da kuma kungiyoyi masu zaman kansu za su iya hada kai su amfani da su wajen kare wuraren da jama'a ke taruwa, kamar filayen wasanni da gandun shakatawa da shagunan sayar da abinci da sauran wurare daga barazanar 'yan ta'adda. Ya ce wannan shi ne wannan wani abu ne da ake ƙara ganin aukuwarsa a ƙasashen waje, har ma da nan Amurka. A saboda haka, yana da muhimmanci a yi aiki tare domin kare irin waɗannan wurare daga hare-haren 'yan ta'adda. A kwanan nan Amurka tare da ƙasar Morocco suka ba da sanarwar ƙaddamar da wata sabuwar dabarar tunkarar barazanar 'yan ta'adda na cikin gida. Jakada Nathan Sells ya ce sun gani a cikin shekaru uku da suka shige yadda 'yan ta'adda daga wasu ƙasashe suka yi bulaguro zuwa ƙasashen Iraq da Siriya domin taimakawa a ƙungiyar ISIS, waɗanda wasunsu daga baya suka komo gida suka ƙaddamar da munanan hare-haren ta'addanci. To amma Jakada Sells ya ce wannan ba shi ne barazanar da kawai ake fuskanta ba.
We also have to be mindful of people who are inspired by ISIS or inspired by Al-Qaeda. They may not have a membership card, they may not have a battlefield experience. Yace tilas ne kuma a riƙa lura
da mutanen da suke sha'awar take-taken ƙungiyoyin ISIS da Al-Qaeda. Tana yiwuwa irin waɗannan mutane ba wakilan waɗannan ƙungiyoyi ba ne, kuma ƙila ba su taɓa zuwa fagen daga ba. To amma ba sa buƙatar wani abu face ko kuma fiye da su yi hayar mota su dumfari jama'a da ita. A saboda haka barazanar 'yan ta'adda cikin gida, irin mutanen da ba su da wata alaƙa sosai da irin waɗannan ƙungiyoyi matsala ce babba. Wannan kuma barazana ce da ke ƙara ƙaruwa, kuma ita ce barazanar da za su mai da hankali a kai. Haka kuma Amurka da ƙawayenta suna mai da hankali wajen ƙarfafa sashen shari'a da dokoki da kuma cibiyoyin da suke tunkarar ta'addanci.
Counterterrorism is not just for soldiers, it's not just for spies, it's also for cops.
Yace aikin daƙile ta'addanci ba na sojoji ne kurum ba, haka kuma ba aiki ne na 'yan leƙen asiri kaɗai ba, aiki ne ma na 'yan sanda. A saboda haka, wani daga cikin ɓangaren abin da suka yi a nan Amurka, in ji Jakada Sells, shi ne samar da ko kuma ƙirƙiro da madafu ta yadda jami'an tsaro a matakin jihohi da na tarayya za su yi aiki tare wajen tuhumar masu aikata laifuffuka idan akwai buƙatar su haɗa kai su yi aiki tare. Suna ɗaukar irin waɗannan matakai, in ji Jakada Sells, tare da ƙawayen Amurka a duk faɗin duniya. Sharhin muryar Amurka kenan kuka gama ji, wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
A gaida Jummai Ali da sharhin, kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labarai.
Amurka ta yi alkawarin ba da gudunmawar dala miliyan 60 domin mara baya a yaƙi da ayyukan ta'addanci a ƙasashen Afirka da suke yankin Sahel. A yau Litinin nan ne sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya bayyana wannan gudunmawar domin mara wa ƙasashen nan biyar da suka samar da rundunar haɗin gwiwa. Ƙasashen dai sun haɗa da Burkina Faso, Chadi, Mauritania, Mali da kuma Jamhuriyar Nijar. Hukumomi a nan Amurka sun tumi tsohon shugaban yaƙin neman zaɓe na shugaba Donald Trump, Paul Manafort, a yau Litinin da laifin haɗa baki don cutar Amurka da ɓatar da sawun kuɗaɗen haramun da kuma yin ƙarya ga gwamnati a wani yunƙurin neman gatanci ma tsohon shugaban ƙasar Ukraine Viktor Yanukovych. Mai bincike na musamman da ke bin sawun katsalandan da ƙasar Rasha ta yi a zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2016 a Amurka, Robert Mueller, shi ne tumi Manafort da wani abokin hulɗan kasuwancinsa. Babban mai gabatar da ƙara na ƙasar Spain ya ce zai gurfanar da tsoffin jami'an gwamnatin Catalonia a kan zargin cin amanan ƙasa da kuma tunzar jama'a. Attorney General na ƙasar Jose Manuel Maza ya yi kira a yau Litinin cewa za a tuhumi shugaban yankin Catalonia da almubazaranci da ƙoƙarinsu na ɓallewa daga ƙasar Spain.
To a gaishe ka masu saurare nan, za mu dasa aya sai kuma gobe da safe idan mai komi mai kowa ya kai mu, ku je mu da wani sabon shiri ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Kafin mu yi sallama, bari mu miƙa gaisuwar ta'aziya ga tsohon gwamnan jihar Gombe, Sanata Ɗanjuma Goje, domin rasuwar uwar gidansa Yeluwa wadda ta rasu a nan Amurka bayan doguwar jinya. Muna kuma miƙa gaisuwar ta'aziya ga malam ango malamin makaranta Yawuri bisa rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Hauwa Usman, wadda Allah ya yi wa rasuwa jiya. Allah ji kansu da rahama, mu kuma ya kyautata namu ƙarshen madadin kowa da kowa. Alheri ke muku, fata alheri.